إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana safiya ta asabar. Yau muna 4 ga watan Rajab, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 a kidayen miladiya. Yau muna 4 ga watan 1 shekara ta 2025. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikh Al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Idan ƴan uwa suna biye da karatun, muna dai cikin jerin giyan ayoyi da mallam ke kawowa waɗanda suke tabbatar da sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Zama ta ƙarshe, ina tsammanin satin da ya gabata kenan, mun karanta ayoyi waɗanda suke tabbatar da sifofi na ji da gani ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda muka ce ayoyin Al-Qur'ani mai girma cike suke da tabbatar ma Allah da sifofi na ji da gani. Amma Allah malam ya kawo ɗansu ayoyin Al-Qur'ani mai girma wanda ya zabo su, ya kawo su anan kaman ayoyi guda 6. Ya kawo fadin Allah subhanahu wata'ala, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawarakuma inna Allaha sami'un basir. Wa'innan ko in ce wannan aya mai albarka ta tabbatar da sifa ta ji ga Allah subhanahu wa ta'ala a wurare guda 3. To haka nan kuma ayan da malai ya kawo ta 2, laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Wannan aya ta tabbatar da sifa ta ji ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ta gaba, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Ita ma wannan aya ta tabbatar da sifa ta ji ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma ayin innani ma'akuma asma'u wa ara, wannan aya ta tabbatar da sifa ta ji da gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma ayin alam ya'lam bi anna Allah yara, ita kuma wannan aya ta tabbatar da sifa ta gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma mun yi bayani akan gani ya kasu kashi 2. Akwai lafazin suka ce ru'ya, suna nufin ru'ya ilmiya, ana nufin ilimi. Akwai kuma ru'ya basariya, ana nufin gani na ido. To duka dai waɗannan sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma ayan allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidi. Sai kuma ayan ƙarshe da muka karanta, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Ku yi aiki, Allah zai ga aikin ku. Wa rasuluhu, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga aikin. Wal mu'minun, mu'mine ma za su ga aikin kuma za su ba da shaida a kansa. To duka dai waɗannan ayoyi da irin bayanan da muka gabatar sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da sifofi na ji da gani, wanda kuma mu amfanin da za mu samu idan muka gamsu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ji yana gani, na ɗaya dai za mu samu lada, babban lada akan kyakkyawan aƙida. Domin wannan aƙida ce nagartacciya, don aƙida ce wacce take Allah ya tabbatar ma kansa da wani abu, sai ka aƙidantu da haka, to kaga wannan ba ƙaramar daraja ba ce, ba kuma ƙanƙanin alkhairi ba ne. A ce abinda Allah ya tabbatar ma kansa, kai ma ka yadda ka aminta ka tabbatar ma Allah, to kaga akwai lada mai girma a ciki. Idan ba ku manta ba, nakan kawo wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi wata kuyanga, ya ce aina Allahu, a ina Allah yake? Ta ce fi sama, Allah yana sama. Ya ce mata man ana, ni wane ne? Ta ce anta rasulullahi, kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Nan take sai manzon Allah ya bada umarni, ya ce a yantar da ita wannan baiwan mummunaci. Nan take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu akan cewa ita wannan baiwan mummuna ce. Saboda mene? Saboda mas'ala ce wacce take da alaka da Allah. mas'ala ce wacce take da alaka da manzon Allah, mas'ala ce ta aqida. Da haka a mas'alan aqida nan da nan mutun zai samu daukaka ya samu daraja, nan da nan zai zama mummuni ya shiga cikin manyan manyan mutane a wurin Allah. A daidai lokacin da yake kuma Qur'ani ya kawo mana waɗansu mutane, yace sun yi tutiyan cewa su mummune ne. Qalatul a'rabu amanna, mutanen ƙauye suka bugi kirji suka ce mu ma mummune ne. Sai Allah madaukakin sarki yace qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kar ku ce mu mummune ne sai dai ku ce mu musulmi ne. Amma yaushe ne har imanin ya zauna a cikin zuciyarku? Yaushe ne kuka yi aiki irin na imani, imani ya ratsa zuciyarku ya zauna, harshenku ya furta, gangan jikinku ya aikata? Sai Allah subhanahu wataala sai bai ba su lasisin imani ba, amma aka ba su lasisin musulunci. Amma ga wata baiwar Allah, matsalan aqida ɗaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata tambaya akai, ta kuma ba da amsa irin yadda Allah da manzo ke so. Nan take manzon Allah ya sa hannu cewa ita mummuna ce. To anan zaka gane bambancin yadda aqida take da kuma yadda rashin aqida take. Ita aqidan musulunci idan ka aqidantu da ita hakikanin yadda ya kamata, to nan da nan zaka shiga cikin manyan mutane a wurin Allah. Amma sauran aikace aikace na gabubbafa su suna hukunta kai musulmi ne. Amma matsalan aqida sai in ta zauna a cikin zuciya, to sannan imani zai zama ingantacce, mutum ya samu daraja babba, ya kuma zama ladan shi ya girmama a wurin Allah subhanahu wataala. To na farko, idan muka aqidantu da wannan aqida da malan ke kawo mana a cikin wannan littafi mai albarka, to ladan mu zai girma a wurin Allah, zamu zama mun samu daraja, mun shiga cikin mataki na imani cikin lokaci kankani. Saboda me? Saboda ingantacciyar aqida. Sannan abu na biyu, idan muka gamsu da sifar ji da gani ga Allah subhanahu wataala, to wannan lalle zai baka dama kai taka tsantsan, kuma zai zabarar da kai. Yayin da kasancewa Allah na jin ka yana ganin ka, kenan duk abin da ka furta Allah ya ji. Zaka yi ta furta alkhairi, kuma zaka yi ta taka tsantsan gurin kar ka furta sharri. Saboda me? Kana da masanin cewa Allah yana jin ka. Yayin da kai da Allah na ganin ka, wannan zai zaburar da kai kai ta aikin alkhairi ko da aboye ne, saboda kana da yakinin cewa Allah yana gani. Haka nan kuma zai takura kai maka tabaibayi ka kasa yin aikin sharri. Saboda me? Kana yadda da cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka. Da haka cikin amfani da zamu samu idan mun yadda da cewa Allah subhanahu wataala yana ji yana gani, akwai waɗannan abubuwa guda biyu. Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka. To daga nan kuma sai malam zai zayyana mana waɗansu irin sifofi guda uku, da sifofi na al-mahal, da sifofi da sifa na al-makaru, da sifa na alkaidu. Waɗansu sifofi ne waɗanda yake su karan kansu kawai ka bugi kirji ba za ka iya cewa sifofi ne na daraja ba, amma kuma akwai lokacin da suke zama sifofi ne na daraja, sifofi ne na cika, sifofi ne na ɗaran matsara. To a wannan lokaci ne ake jibinta su zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kaman sifofin nan, kaman al-mahal, al-mahal malamai da sun fassara shi da al-makaru. In aka ce al-makaru, makirci, makirci ba sifa ce ta tawaya kai tsaye ba, ba kuma sifa ce ta yabo kai tsaye ba, al-makaru. Hakanan al-kaidu, kaidi shi ma ba sifa ce ta yabo kai tsaye ba, ba kuma sifa ce ta zargi kai tsaye ba. Ya danganci irin yadda ya zo, irin sifan yadda ta zo, to irin yadda darajar ta yake. Idan ta zo ta yanayi kaza, to aibi ne, to irin wannan lokaci ba a jibinta wannan sifa ga Allah. Idan ta zo ta yanayi iri kaza, daraja ce, a irin wannan lokaci ana sifanta ta da Allah subhanahu wataala. Kaga lafazin al-makaru, abinda suke kira da al-makaru shine sadadda wani abin ki ga abokin hamayya ta boyayyar hanya. an fahimta ka bi ta boyayyen hanya ka zurma abokin hamayyanka ba ta karara ba ka bi ta boyayyar hanya ka zurma abokin hamayya wannan shi ake kira almakaru to haka ne shi ma alkaidu bin boyayyen hanya wurin sadar da cutarwa ga wanda ke takon saka da kai duk kusan ma'anan su yana da kusan iri daya to akwai waɗansu lafazan ma wanda malam bai ma kawo su anan ba kaman al khuda'a akan ce al harbu khuda'a ko yaki dan zambani to al khuda'a ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala al khuda'a yaki dan zambo to zamba din sifa ce wacce take akwai lokacin da takan zo ta yanayi mai kyau akwai lokacin da takan zo ta aibi to yayin da ta zo ta aibi ba za a jibinta ta zuwa ga Allah ba amma yayin da ta zo ta sifa mai kyau za a jibinta ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai lafazin alistihza izgilanci izgilanci sifa ce akwai lokacin da takan zo ta yanayi mai muni akwai yanayin da kuma za ta zo yanayi ne na yabo wato duka dai waɗannan sifofi abinda ake so ka gane ba su daga cikin sunayen Allah ba su daga cikin sunayen Allah amma kuma sifofin sun tabbata ga Allah wannan ke alamta maka ba a tsatso ma Allah suna daga aikinsa muna kan bada misali idan da a samu itaciya mai bada inuwa to ba za a ce to sunanta bada inuwa ba ko kuma a ce mata sunanta inuwa ba a tsatso ma Allah subhanahu wataala suna daga aiki wallahi almasalul a'la amma duka wannan sifofi da ka jina rattabo su da almakaru makirci da alkaidu kaidi mala ya kawo su anan da alkhida'u zambo ko yaki dan zamba ne zambo da alistihza'u izgilanci duka qur'ani ya tabbatar da su ga Allah subhanahu wataala to amma ba sunayen Allah bane ba za a ce cikin sunan Allah akwai almakiru mai makirci me yasa saboda akwai lokacin da lafazin almakaru kan zo da mummunan sifa so da haka in aka jibinta shi zuwa ga Allah ya hada da mummunan da kyakkyawan to ba a yin wannan ga Allah sai dai cikin sifofin da akan sifanta Allah da shi akwai almakaru amma ba cikin sunayen Allah bane haka nan alkaidu ba za a ce ma Allah alkaidu mai makirci ko mai kaidi ba za a faɗa haka nan ba saboda menene saboda wannan suna yakan zo ta wani yanayi mai muni haka nan alkhuda ba za a ce ma Allah khadi'u cikin sunayen Allah ba amma kuma Allah ya khada'u yakan yi khuda'a to haka nan alistihza'u izgilanci shi ma ba za a ce ma Allah mustahzi'u cikin sunayen Allah ba amma kuma Allah yastahzi'u yakan yi izgilanci lokacin da izgilancin ya zama daraja to iya kawai abinda zamu tantance don mu fahimci wannan sifofin yaushe ne waɗannan sifofin sukan zo a matsayi na zargi yaushe ne kuma sukan zo a matsayi na daraja abu mai sauki kawai shine duk lokacin da ya zama waɗannan sifofi sun zama su, wato kai ne ka fare su to a wannan lokaci sifan ya zama sifan aibi waɗannan sifofin in kai ne ka fare su to aibi ne amma yayin da ya zama zaka maida martani ne akan wanda ya maka su to daraja ce bari mu baku misali idan aka samu waɗansu mutane suka yi ta kulle-kullen yadda za su kashe ka ko kuma yadda za su kulla maka makirci a ɗaure ka sai ka gano wannan kulle-kullen da suke yi sai ka bi ta hanya oyayya wacce ba su santa ba ka fita su kuma sai ka zarma su a wannan lokaci yabo ne ko zargi ne yabo ne ya nuna kana da kan gado kana da cikakken hankali kana da lissafi kana da wayo ta wannan lokacin almakaru ya zama yabo ba abin zargi ba amma su abin da suka yi na farko su kulla maka sharri yadda zai kai ga a daure ka yabo ne ko zargi ne zargi ne to kaga irin wannan ya kori ga Allah subhanahu wataala kila an fahimci wannan kofa yayin da ya zama mace mijinta ya fusata da ita ya ki magana da ita ya so ya sake ta sai ta san hanyoyin da ta bi har ta lallaso zuciyansa har yadda ya zauna da ita har yayi mata kyauta har ya kusance ta kusanta wanda ya ta mata kyaututtuka ya sake mata fuska yayi wane ne wannan matan abin yabo ne ko abin zargi ne abin yabo ne shine abin da muke ta fatan matan mu su gane ai su iya lokacin da miji ya fusata da ke ya juya yake baya ya kauda kai daga gare ki to ki zama mai kan gado mai wayau ki gano ina ne yake da wata bukata ko kuma a ina ne shi aka fi kama shi yafi son cin abinci iri kaza yafi son kalamai iri kaza yafi son sun yafi son sanya tufafi iri kaza yafi son ya ga faran faran yafi son ya ga kaza duk sai kika tattara waɗannan sai kika yi sai kika ribato zuciyarsa a wannan lokaci ke abin zari abin yabo ne ba abin zargi bane to abin da kika yi shine alkaidu amma kuma abin ne mai kyau to shi yasa in kuma ka fahimci wannan da kyau cewa duk lokacin da waɗannan lafazzan kai ka fare su to abin aibi amma lokacin da ya zama an yi maka su kai kuma sai ka natsu da kyau sai ka fahimci irin kullakullan da aka yi ka bi gaba gaba ka warware ka fita lafiya sai kuma ka zarma wanda ya maka to a wannan lokacin cika ne da kuma daraja to a wannan kofar ne suka tabbata ga Allah subhanahu wataala shi yasa duka waɗannan sifofin da kaji na kawo maka baka jin cewa Allah ya fari yin su sai dai duk yadda Qur'ani zai kawo su a matsayin an yi ma Allah ne sai Allah ya mayar da martani akan su misali kaman shi ayoyin da malin ya kawo wa makaru wa makara Allah sun yi makirci sai Allah ya musu makirci kaga suwa suka fara su da aka sun yi mai aibi ne amma waye ya mai da martani Allah subhanahu wataala to kaga ya abin yabo ne haka ya kawo makarna makara wa makaru makaran wa makarna makaranuhum la shu'urun sun yi makirci babban makirci Allah ce mu ma mun yi makirci babba suwaye suka fara makirci su da aka sun yi aibi amma makircin da Allah ya abin yabo ne innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan sun yi kaidi mai girma Allah ce ni ma nayi kaidi mai girma su suka fara da aka aibi ne gare su sai Allah ya maida musu da kaidi sai ya kasance yabo ne ga Allah subhanahu wataala ko ba haka bane a wata ayan ma Allah subhanahu wataala ya kawo kaman na cikin surat an-naml wa makaru makaran wa makarna makaran wahum la yash'urun sun yi makirci mu ma mun yi makirci so duka waɗannan zaka lura cewa sukan zo ne a matsayin Allah yana mai da martani so da haka a wannan lokacin Allah subhanahu wataala yayi abin yabo ne su kuma sun yi abin zargi kila an fahimce ni da kyau to haka nan kuma kaman fadin Allah subhanahu wataala innal munafiqina yukhadi'una Allah sai ce mi wa huwa khadi'uhum munafiqai yukhadi'una Allah suna ma Allah khuda'a zamba kenan ko muka ce shine ma'anar khuda'a tunda mun ce al-harbu khuda'a yaki dan zamba ne sai muka fassara khuda'a da zamban tunda Hausa haka suka ce mishi to innal munafiqina yukhadi'una Allah lalle munafiqai suna ma Allah muhada'a suna ma Allah zambu suna ma Allah yaudara sai ce huwa khadi'uhum alhalin Allah subhanahu wataala shi kuma khadi'uhum, shi ma yana musu zambo, yana hudo musu ta yadda ba su yi tsammani ba. Kila an gane a wata ayan yace wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una. Sai munafiqai su rika cewa ai mu muna mummune isgili ne. Sai Allah ya ce mi Allahu yastahzi'u bihim, Allah madaukakin sarki yana musu istihza'i. To duka waɗannan lafaza ai ka Qur'ani ya kawo kuma ya tabbatar da su ga Allah. To da haka menene ma'anan su? Ma'anan su shine wa'annan sifofi za a tabbatar da su ne ga Allah lokacin da suka zama sifofi na yabo, shine a lokacin da aka yi maka su, ko kuma lokacin da aka shirya ma Allah mu kafirai suna wannan, sai Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya shirya musu gadan zari, sai makircin su ta kari su kuma sai suka zurma. To a wannan lokacin sai a tabbatar ma Allah sifa ta makaru, ko sifa ta kaidu, ko sifa ta khuda'a, ko kuma al-istihza'u. Kila kun fahimci wannan ka'idan da kyau? In ka fahimci wannan sai ka warke kawai. In dai wanda ya fare ta to yayi aibi, amma wanda ya kalle ta da kyau sai ya kyakkyawan taku ya fita daga wannan abin da aka kulla masa, sai ya zurma wanda ya kulla masa. To a wannan lokaci abin yabo ne, yana nuni akan cika, yana nuni akan wayau, yana nuni akan kwarewa gurin iya dabara, yana nuni akan galaba akan abokan gaba. To innan a wannan lokacin ne waɗannan sifofin suke tabbata ga Allah subhanahu wataala. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau? To bari mu karanta abin da shi malam ya kawo. Malam ya ce wa qauluhu, da fadin Allah subhanahu wataala, wa huwa shadidul mihal, Allah subhanahu wataala mai tsananin al-mihal ne. Al-mihal sun yi fassara guda biyu. Fassara ta farko tsananin kamu da uquba, fassara ta biyu al-makaru, bi ma'ana wa huwa shadidul makar, Allah mai tsananin makirci ne. Gawani ga waɗanda suka kulla masa makirci. Idan ka jubi jerin ayan yadda ta zo, inda ta kawo bayanin kafirai da yadda suke zafan ƙasa ga Allah, sai aka ce musu a ƙarshe huwa shadidul mihal, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai tsananin makirci. Idan ka kulla ma Allah kullalliya, to Allah subhanahu wa ta'ala isansa da buwayansa ya kai bai fita daga cikin wannan kullalliyan da ka kulla masa, Allah ba zai cutu ba. Innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, ba za ku iya cutar da ni ba ballanta na ku cutar da ni, inji Allah subhanahu wa ta'ala cikin hadisi kudusi. Da haka duk wanda ya kulla ma Allah kullalliya domin ya bata Allah subhanahu wa ta'ala, ko ya soki Allah, ko ya aibanta Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi karfin wannan. To sai dai a daidai wannan lokaci kuma shi shadidul mihal ne, mai tsananin makirci ne, mutum shi ne kuma zai zurma, sai ya kasance ya cutu, wannan cutuwan kuma ta dan faru da shi har abadan abada. Wanda ya wata kullalliya, sai Allah subhanahu wataala ya bashi mummunan ambato, ya bata sunansa, in aka abanci sunan shi sai an tsine masa, Allah an ce shi ya fada cikin mummunan makoma, wanda har abadan abadin yana cikin wannan mummunan makoman. Ai babu wanda aka kulla ma makirci kaman sa. To wa huwa shadidul mihal, Allah madaukakin sarki mai tsaranin shirye makirci ne domin ya maida raddi, ya maida martani ga wanda ya kulla masa makirci. Sannan da fadin Allah subhanahu wataala, wa makaru wa makara Allah, Allah subhanahu wataala ya ce wa makaru, sun shirya makirci, wa makara Allah, Allah subhanahu wataala shi ma yayi makirci. Me ma'anan makirci? Kun sani da menene ma'anan makirci? Ko za ku, ko kun san ma'anan makirci? Tambaya yanzu nake yi, wanda ya sani ya faɗi. Menene makirci? Ko duk jawabin da ake yi faɗi ma'anan makirci ba a baya? To me ma'anan makirci? Yawwa, ahsant, Allah ya ma albarka. In kuka rike wannan da kyau, shi shine ka sadar da abin ki zuwa ga abokin hamayya ta boyayyar hanya, ka sadar da abin ki ta boyayyan hanya ga abokin hamayyanka, shine makirci. To su abin da suka yi wa makaru, Allah tabbatar da sun yi makirci. Wannan Allah na bada labarin Banu Isra'ila ne, Yahudu, lokacin da suka so su cutar da Annabi Isa alaihi salam, kamar da surat Ali Imran ne wannan aya. Lokacin da suka je suka yi kullakullan su yadda za a yi su kashe Annabi Isa, sun gama kullakullan su da shirye-shiryen su yadda za su je su far mishi, su kai mishi hariya inda yake da shi da dalibansa. To wa makaru kenan, wa makaru kenan, sai Allah ya ce wa makara Allah, shi kuma sai Allah ya shirya musu makirci. Wani irin makirci Allah ya shirya musu? Sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗaukaki Annabi Isa, ya ɗauke shi zuwa sama, sai aka samu kaman shi, wato kamanceceniya da shi, sai aka sanya mu wani daga cikin mutanensu, cikin ɗaliban. Lokacin da Annabi Isa zai, Allah zai ɗaukake shi zuwa sama, ya tambayi ɗalibansa wane ne zai yadda a ɗauki sifata a sanya masa, amma tare da shi za mu zauna a gidan aljanna. Wani daga cikin matasa, galibi in an zo irin wannan sai ka ji matasa ne, saboda Allah ba su ƙarfin zuciya da iya kutsa mu abubuwa. Kun taɓa jin an ce za a ɗauki soja ana neman dattawa ɗan shekara 60-60? Sai dai ka ji an ce maka 18 to 22 years, matashi kenan. Shi ne ya haƙi, ba zai tsorata shi ba, yana da ƙarfin zuciya, yana da ƙarfi a cikin jikinsa. Wani matashi ya ce ni ne Annabi Isa alaihi salam, domin sun yi cincirin duniya a kofar gidan da Annabi Isa yake, sun zo da makamai suna banga-banga cewa sai sun kashe shi. Annabi Isa lokacin da suka wannan tattaunawa da ɗalibansa, sai ya bi ta wani window sai ya fita, shi kenan daga nan sai Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama. Sai wannan matashin kuma sai aka ba shi sifa irin na Annabi Isa. Lokacin da suka gaji da jira, sai suka balla kofa sai suka shigo da makamansu. Ina Isan yake, ina Isan yake, Yahudu fa kenan fa. Shikenan ba su gan shi ba, kawai sai Allah ya ɗauki wannan, sai wannan matashin da aka sanya mishi, kawai sai ya nuna musu shi, gayi nan gayi nan gayi nan, kaifin ai aune, sai suka kashe shi. Shi ne sai suka je sai suka rataye shi, sai suka crossin din shi. Sai daga baya tabbari an kai wannan fa ba fa shi bane fa, sai ya bayyana musu cewa sun kashe ɗaya daga cikin su ne, amma ba Annabi Isa suka kashe ba. Da aka sun yi ababen kunya da yawa, sun yi ababen zargi da yawa. To wannan shine makircin da Allah ya shirya musu. Shine ayan ayun cikin suratul Nisa'i ta bada labari, walakin shubbiha lahum, ko bar rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya ɗaukaka Annabi Isa, su kuma aka ba su wani kwatankwacin shi, sai suka kashe shi a matsayin sun kashe Annabi Isa. Sai suka yi abin kunya, suka koma faɗa na cikin gida, dan mene za ku kashe mana dan uwa, to ai ku ma azzalib, sai kikenan sun yi abin kunya. Ashe ba su ma san shi ba, ashe ba ku da bibiyan al'amara, ashe ma ba ku tantance wane ne shi din ba, ashe kiyayya ce kawai da bakin hali. Shikenan sai suka yi abin kunya. Gashi kuma har yau muna faɗin wannan abin kunya, ko muna cewa Allah ya tsine mai Yahudu. So kaga yanzu Allah ne ya zurma cikin makircin su, koko su ne suka zurma cikin makircin da Allah ya musu domin ya mai da martani gare su. To shine ma'anan wa makaru wa makara Allah, sun yi makirci, Allah madaukakin sarki ya yi musu makirci. Sai kuma wa makaru makaran, wa makarna makaran wa hum la shu'urun. Allah subhanahu wata'ala yana bada labari akan mutanen Annabi Salihu. Yace wa kana fil madinati tas'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. A cikin garin nasu akwai waɗansu mutane guda tara gugaggun ƴan ta'adda ne, haka Allah ya faɗi. Tas'atu rahatin yufsiduna, gabaki ɗaya abin da suka sani kawai banna, wa la yuslihuna, ba san gyara ba. To waɗannan mutanen sai suka kebe sai suka yi meeting da daddare cewa ga yadda za a yi a kashe Annabi Salihu kowa ya huta qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanqulanna liwalihi ma shahidna mahalika ahli wa inna lasadiqun wa makaru makran wa makarna makran hum la yash'urun suka zauna da daddare suka yi rantsuwa yaso yaso kowa sai dai alƙawari rantsuwa cewa ba gudu ba ja da baya za mu kashe shi mu kashe iyalansa sannan aka waye gari kuma mu ce ba mu san yadda aka yi ba shikenan kawai maganar ta tafi a banza to shine sai Allah ya ce wa makaru makaran sun zauna sun kulle kullen su da makirce makircen su makircin fa babba ne shi yasa Allah ya kawo makaru makaran sun fayi makirci makirci babba duk calculation din da zasu yi da duk wata khuffa da zasu sa sun fa sanya shi yadda zasu yi su kashe Annabi Salihu to amma kuma wa makarna makaran Allah ce mu ma mun yi makirci babban makirci gare su wahum la shu'urun alhalin su ba su sani ba su suna ganin kamar abin da suka yi shikenan kawai ya fita amma ina akwai Allah subhanahu wata'ala a gefe ya ga abin da suka yi kuma ya san abin da suka yi kuma ya yi kulle kulle Allah ya kulla musu kulle kullen da annabin Allah ya fita su kuma suka zurma da ƙarshe duk gabaki ɗin su ma suka halaka mutuwa suka yi dan kamar yanzu yadda yazo a cikin tarihi ake cewa da suka shirya hanyar da yake bi to a ina zamu buye da makaman mu suka yi shawara da kulle kulle ina wannan dutsen nan to mu je mu shige cikin wannan dutsen nan akwai wani kogo in yazo zai wuce kawai sai mu mishi afke sa ake cewa from nowhere bai san ta inda kawai sara da suka zai fito ba makashe shi suna shiga wannan dutsen Allah subhanahu wataala sai ya rufe dutsen to ƙarya ta ƙari shikenan sai shi gaske so da haka yanzu kaga su ne suka halaka kuma ga tarihi yana karanta shashancin su da wawancin su kuma ga mummunan makoma to kenan yanzu wane ne ya galaba Allah ya galaba ko su suka yi galaba to wannan sifan ta makirci ga Allah a wannan gaban ai daukaka ce mahmuda ce sifa ce mahmuda to kuma ba ma su waɗannan kadai ba har mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun shirya mishi makirci duk da yake malam bai kawo ayan anan ba wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin Allah yake cewa su wa'annan quraishu mushrikai sun shirya ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam makirci lokacin da suka taro suka yi meeting shedan yazo ya karfafe su gurin wannan meeting din nan su shedan da kansa ya halarci wannan meeting din kai wannan meeting sharrin shi ya kai inda ya kai ba wai shedan ya turo wakile ba kun san shedan kan turo wakile ai sai a ce maka an ji a dauki rahoton wani an ji a dauki maganin wani a shedan ne da kansa ya shirya ya taho wannan meeting din ya saurare su kowa ya kawo shawaran shi mi kaza mi kaza mi kaza mi kaza daga ƙarshe shine ya bada shawara cewa duk naji shawararun ku amma duk shawaran ku da matsala yace shi a matsayin shi wanda yake da experience yana da experience ya shirya mu annabawa da yawa makirci ya shirya mu mummune bayin Allah da yawa makirci to a matsayin shi ne mai experience shi bari ya kawo shawara me zai hana kowace kabila ta kawo mutum daya cikin kabilun mu guda 15 ko 20 ko 30 kowace kabila ta kawo mutum daya jari sai mu je da daddare yana bacci mu dauki ta kubban mu da kibiyoyin mu mu je nemi shi kisan mutum daya gabaki ɗayan mu zamu sare shi ko gabaki ɗayan mu zamu soke shi sai ya kasance in ya mutu to ba za a ce ga wanda ya kashe shi sai dai a ce kabilu guda kaza sun kashe shi to a lokacin nan taya za a yi Qurayshawa su iya yaki da kabilun mu guda 10 kaza ko guda 20 da kaza da haka a wannan lokaci babu makawa sai dai a zo ga sulhu to sulhu in dai din biyan diya ne ai mai sauki ne sai mu tara kuɗi sai mu biya shikenan mun huta daga wannan mutumin ka ji makirci haka suka yadda suka yi ittifaki aka sa rana aka sa lokacin da za a hadu aka kuma je aka hadu a wannan ne a cikin tarihi sai Allah subhanahu wataala sai ba manzansa umarni cewa yi hijira ya basu shine aka ce suna zazzaune yazo ya wuce ta gaban su Allah madaukakin sarki ya rufe idanunsu ya sanya sayyidina Ali bin Abi Talib a shimfidan sa ya kuma lamunshe masa Allah zai ba shi kariya shikenan annabi ya wuce ta gaban su ya fita su kuma sun bata lokaci a banza sun tamitin sun ci lokaci sun ci dukiya sannan sun hana idan su bacci sun zo sun kwana suna gadin shiriri ta daban kaura sannan daga ƙarshe kuma labari ya fasa cewa ga makirce-makircen da suka kulla aka ƙara rena wayansu aka ƙara yin Allah wade da su har yau gashi muna la'antan kafirai daga cikin su to shine Allah ke bada labari iz yamkuru bikal ladina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suka shirya maka makirci liyuthbituka suna neman su kama ka a daure ka suna neman ko dai a kama shi sallallahu alaihi wasallama in aka kama shi a daure shi a asaftar da shi aw ya qatlu ko kuma su kashe ka aw yukhriju ko kuma su kore ka daga garin ai duk an ka kawo wannan shawarwarin me zai hana yanzu mu cincirin do mu mishi banga banga mu kore shi daga garin shedan ya ce wannan maganan banza ce in kuka kore shi daga wannan garin inda zai je zai sake dasa wannan kuma zai karfi ya dawo yake ku to me zai hana a kama shi a daure to an kama shi aka kai shi gidan yari aka daure shi ai zai gamu da wadansu prisoners din zai gamu da barsunoni zai dafa musu wannan aqidar tasa to me ya kamata ayi aw ya qatlu shine kawai a kashe shi to shine aka kai ga daukan wannan matakin to sun iya kashe shi to shine ma'anan wayamkuruna wayamkurullahu suna makirci Allah ma na kulla musu makirci bi ma'ana Allah na maida musu da martanin makircin su wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu makirci kenan kaji inda makirci yake zama na alkhairi yadda zaka kulla abu ka sa wayo da dabara domin gaskiya ta tabbata ƙarya ta rushe shine makirci mai alkhairi yadda zaka sanya wayo da dabara da hangen nesa da iya taku ka ruguza ƙarya ka tabbatar da gaskiya kuma gaskiyan ce galaba da masu gaskiya to a wannan lokaci wato ainihin ya zama taku mai kyau kenan jama'a ko mun fahimci wannan da kyau to shine ma'anan wannan abin da malin ya kawo yace wa qauluhu da fadin Allah subhanahu wataala innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida Allah ba da labarin dai mutanen annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai kafiran yace innahum yakiduna kaidan kai mutanen nan fa sun shirya kaidi mai girma sun shirya kaidi mai girma irin hanyoyin da suka bi dan dakushe da awan annabi sallallahu alaihi wa sallama hanyoyi ne masu yawa akwai wanda daga cikin malaman mu yayi wani littafi hanyoyin da mushrikai suka bi gurin dakile da awan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo sama da hanyoyi guda 40 wacce kowanne daga cikin ta sun yi applying din ta sun maimaita ta sun yi ta kala ka sun zo da ita ta yanayi daban-daban domin su dakushe da awan annabi sallallahu alaihi wa sallama amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi surviving ya tsira daga wannan duka makircan da duk waɗannan hanyoyin da ake bi ya kubuta sannan kuma da awasa ta tabbata su kuma sun tozarta daga ƙarshe ma kashe mafi yawan su akai waɗansu kuma wallahi alhamdulillah minna sun sallama sun mi kauya sun musulunta ga Allah ko musuluncin su yayi kyau so da haka shine Allah ke gaya mana cewa innahum yakiduna kaidan sun shirye makirci mai girma wa akidu kaida Allah ce amma ni ma fa na shirye kaidi mai girma to da kaidin Allah mai girma da kaidin kafirai mai girma wanne ne gaba dole ne Allah ya ruguza nasu kuma ya dulmiya su ya zurma su kuma abin da suke kullu-kullan akan sa sai bakin cikin shi da damuwar shi ya tabbata akan su domin sai Allah ya tabbatar da hasken sa koda kafirai sun ki koda mushrikai sun ki to duka dai waɗannan ayoyi suna wato nuni akan cewa Allah madaukakin sarki yana da waɗannan sifofin. Amma kar ku manta da ka'ida ta farko da na faɗi, ba sunan Allah bane al-makir, ba sunan Allah bane al-ka'idu, ba sunan Allah bane al-khadi'u, ba sunan Allah bane al-mustahzi'u. Saboda mene? Saboda sifofin suna zuwa ta yabo, suna zuwa ta aibi. To in sun zo ta aibi, kar ka sifanta shi da Allah, dan Allah baya farin waɗannan sifofin, sai dai yakan mai da martani idan an kulla masa waɗannan sifofin. So da haka shi yasa ba sunan Allah bane subhanahu wataala, ba kuma zai zama sifa ikhbariya ga Allah ba, ba zai zama sifa ikhbariya, wato duk lokacin da aka tashi zaka bada labarin Allah sai kace, saboda akwai bambanci tsakankanin suna da sifa, da sifa ikhbariya da kuma suna. Lokacin da zaka bada labari akan Allah subhanahu wataala, zaka iya faɗin waɗansu abu akan Allah wanda yake ba wai suna ne ga Allah ba, amma Allah yana kaza, Allah yana kaza, Allah yakan yi kaza, yakan yi kaza, yakan yi kaza, wannan sifa ikhbariya ne. To ba za ka zo cikin sifofin da kake bayar labarin Allah sannan ka zo kana cewa to Allah kuma kamar yadda muka sani dai Allah makiri ne, kaza ba za ka yi wannan ba. Sai dai idan an zo gaba sai ka ce to Allah subhanahu wataala cikin isansa da cikan sifofinsa, to akwai sifa ta al-makru, ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Yaushe ne Allah yakan yi apply inta lokacin da aka kulla mishi makirci? Kaidu ta tabbata ga Allah. Yaushe ne Allah ke applying inta? Shine lokacin da aka yi ma Allah kaidi. Khud'a ta tabbata ga Allah. Yaushe ne Allah ke applying inta? Lokacin da aka yi ma Allah mukhada'a. Kila an gane maganar da kyau. To da wannan sai ya zama sifofin duka sun zama sifofi ne na yabo ga Allah subhanahu wataala, ba sifofi ne na kaskanci ba. Sai dai yana da kyau mu fahimci cewa al-kaidu kamar yadda muka ce bin boyayyar hanya, to shi ba lalai ya zama dan sadar da cuta ba. Shi yasa muka buga misali da wancan matar da take so ta sami wato wujiha, ta samu daraja a wurin mijinta, sai ta yi ta kwalliya, sai ta yi ta dadada magana, sai ta yi ta kyautatawa, kaga wannan ai ba mummunan hanya bace. Da haka shi kaidu zai iya zama bin boyayyen hanya don sadar da wani abu kawai, ba lalai sharri ba, ko da alkhairi zuwa ga wani, ko masoyi, ko wani mai kama da haka. Shi ne ma'anan faɗin Allah subhanahu wataala, kazalika kidna li Yusuf. Allah ce haka nan muka shirya wannan dabaran ga annabi Yusuf. Kaga annabi Yusuf cikin masoya ne, cikin muqarrabuna ne ga Allah subhanahu wataala. To amma tunda ana ta mishi makirce, ana ta mishi kulle-kulle, to sai Allah ce kidna li Yusuf. Shi Yusuf din ne muka yi mishi wannan kaidin, amma kaidin lahu ne, ba alaihi ba, kaidin da Allah shirya dan ya amfani annabi Yusuf. Kila an gane, aka jefa shi rijiya, Allah shirya kaidi ya fitar da shi, aka sayar da shi a matsayin bawa, Allah shirya kaidi ya fitar da shi, ya fada cikin fitinan mata, Allah shirya kaidi ya fitar da shi. To yanzu gashi annabi Yusuf ya zama ɗan uwan nashi ma, sai da suka ce tallahi qad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Shi kuma yace la tasriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sai da ya zama shine duk mulki gabaki daya na kasar Misr yana hannunsa. Rabbi qad ataitini min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta wali fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhaqani bis-salihin. Bima'ana mulki na hannunsa, isa na hannunsa, buwaya al-aziz ma ake kiran shi, al-aziz babban mutum. To kaga wannan wane ne shirya mishi wannan kaidin? Allah subhanahu wataala. Amma wannan kaidin lahu ne dan ya amfane shi, ba kaidun alaihi ba, ba an yi shirya mishi ne dan abin da zai dulmiya shi ya zurma shi ba. To Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa. Muna da lokaci. To daga nan kuma sai malam ya kawo ɗansu ayoyi waɗanda yake suke nuni akan wasu sifofi ga Allah, kamar sifar afuwa da sifa ta afuwa da sifa ta gafara da sifa ta rahama da sifa ta izza ga Allah subhanahu wataala. Duk waɗannan sifofi sun tabbata ga Allah. Da sifa ta afuwa, afuwa shine kauda kai daga kurakurai, ko ba haka bane? Sai kuma gafara, ita kuma yafe laifuffuka, rahama. Kowa ya san ma'anar rahama ai, jin kai da tausayi. Sai kuma izza buwaya. Sai malaika wadansu ayoyin da suke tabbatar da wadannan ga Allah, yace in tubdu khairan. Yace idan kuka bayyana alkhairi, kuka yi alkhairi, kuka bayyana shi. Alkhairi ne kai sai ka bayyana. Aw tukhfuhu, ko kuma kai alkhairin sai ka boye. Aw ta'fu an su'in, ko kuma kai yafiya akan wani mummunan abu da aka yi maka. Fa inna Allaha kana afuwan qadira, to lalle Allah kai ma zai maka afuwa. Ina muka fahimci wannan? Saboda karshen ayan ce fa inna Allaha kana afuwan qadira, to lalle Allah shi ma mai afuwa ne kuma isasshe. Kun gane? An ce in ka bayyana alkhairi, kai alkhairi ka bayyana, ko kai alkhairi ka boye, to Allah yana sani. In kai yafiya akan wata cutarwa da aka yi maka, sai aka ce to shi ma Allah mai afuwa ne. Ai kwadaitarwa ne, kamar ana cewa ne to kai ma Allah zai maka afuwa. Domin me? Domin Allah mai afuwa ne ko mai iko ne akan haka. Wannan aya ta tabbatar da sifa ta afuwa ga Allah subhanahu wataala, fa inna Allaha kana afuwan qadira. Kuma ta tabbatar da afuwa ga mutum. Amma afuwar Allah ba ita ce irin afuwar mutum ba. Akwai wata aya cikin suratul ahzab da tazo kwatankwacin ta, amma ita tafi wannan fa'i. Sai ta ce in tubdu shay'an, ba khairan ba, in kuka yi wani aiki ko mai kyau ko mare kyau, sai kuka boye, sai kuka bayyana. Aw tukhfuhu, ko kuka boye shi. Fa inna Allaha kana bi kulli shay'in alima, to lalle Allah madaukakin sarki masani ne akan komai. Wancan ayan ta taƙaita akan alkhairi ne kawai. Ita kuma wannan ayan sai ta nuna ko me wani irin aiki ma kuka yi, mummuna ko kyakkyawa, to Allah yana sani da shi, kuma zai yi sakamako akan sa. In mai kyau ne ya yi kyakkyawan sakamako, in mai muni ne ya kuma ba da sakamako gwargwadon abin da aka yi. Yace da faɗin Allah subhanahu wataala, wal ya'fu wal yasfahu, ku mutane ku yi afuwa, ku yafi. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ku ba kwa san Allah ya gafarta muku? To wallahu ghafurur rahim, inda kun yi afuwa din kun yafi, to shi ma Allah zai gafarta muku. Me yasa? Wallahu ghafurur rahim, saboda Allah ghafurun mai gafara ne, rahimun kuma mai jin kai. Gafara shi ne a rufe maka zunubi, ga zunubin amma an rufe shi, ba za a sake bude shi ba, an yi gafara kenan. Ila an gane gafara daga al-ghafuru ne, wato rufe abu, rufe abu. In ka sa hula ka rufe kanka, sai a ce ka rufe, to haka nan za a rufe maka zunubanka. Allah madaukakin sarki ba zai bude su ba, ba zai fallasa ka ba, ba zai kunyata ka ba, ba kuma zai maka hisabi, ba zai maka ukuba akan wannan laifukan da kai ba. Allah ka gafarta mana. Ar-rahama kuma ita ce bayan an maka wancan, an kauda kai daga laifukanka, sai kuma a biye maka da dadi, sai a biye maka da abu mai dadi. Yaddan Allah, ga abin nan, aljannan Allah, da ganin Allah da makamanta, duk suna cikin rahama da Allah madaukakin sarki ne bayi, idan sun yi afuwa, sun yi yafiya idan aka cutar da su. To wannan aya ita ma tana tabbatar da sifa ta gafara da rahama ga Allah subhanahu wataala. Wa qawlu, da fadin Allah, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, lalle ga Allah ne kadai izza take, wa li rasulihi, ga manzon Allah ne kadai izza take, wa lil mu'minin, da kuma ainihin sauran mummune. Da ka izza ta tabbata ga waɗannan al'amura guda uku, ta tabbata ga Allah, ta tabbata ga manzon Allah, ta tabbata ga sauran mummune. Izza ita ce daraja da buwaya da rinjaya, daraja da buwaya da rinjaya, to ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Sai dai a har kullum mu gane cewa izzan Allah ba ita ce irin izzan mummune ba, ba ita ce irin izzan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. Izzan Allah subhanahu wataala izza ce ta kaddara, izzatul qadari, wato Allah subhanahu wataala isansa ya isa komi ne, babu abin da ke gagaransa. Kaddaransa, isansa ya shiga komi, ba abin da zai gagare shi, ba wani abin mai wahala a gare shi, babu wani abin da zai ma'alla kikikaka. Da haka akwai izzatul qadar, akwai kuma izzatul qahar. shine Allah buwayayye ne a wurin rinjayensa, ba a cewa Allah ya rinjaye abu kaza da kyar, a'a Allah ya wuce wannan. Allah madaukakin sarki marinjayi ne akan komai, akan kowa, ba kuma cikin wahala ba, ba cikin tashin hankali ba. Me yasa? Saboda al-azizu ne, yana da izzatul qahari. To sannan kuma akwai izzatul imtina, izza ta wato Allah ya fi karfin duk wata cuta, duk wani aibi, duk wata nakasa ta same shi. Wanda ko kaga sauran bayi, ko da mutum yana da izza, ai ba shi da irin wannan izza. Akwai wani mai izzan da zai ce ba zai rashin lafiya ba? Kaga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya. Akwai wani mai izzan da zai ce wata cuta ba za ta same shi ba? Zaka ji rana, zaka ji sanyi, wani ma zai gaya maka bakar magana ta hana ka bacci, ai ya cutar da kai. To wannan duk sun kore ga Allah subhanahu wataala, saboda shi Allah al-azizu ne. Amma bayi suna iya samun wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi, an kare mishi haƙora, an kuma fasa mishi gushi sallallahu alaihi wasallama. Matansa sun zauna sun dan samu takon saka har yayin hijira daga gida, yayin kusan wata ɗaya yana masallaci. Kaga ya nuna ya damu, an tabe shi. To ashe izzar tasa da sauran mummunai ba irin izzan Allah bane subhanahu wataala. Shi yasa alqur'ani mai girma kawo nau'in irin izzan da mummunai ke, wanda yake ya cha kudu da kaskanci. Walaqad nasarakum wallahu bi badrin wa antum azilla. Allah ya taimake ku a yakin Badar a daidai lokacin da yake kuna kaskantattu. Dan haka izzan bayi ya cha kudu da nau'in kaskanci, ba wai kaskanci na walakanci ba, cewa akwai abin da yafi karfin su, ana iya rinjayen su. A gurin yaki za a iya cin mummune da yaki, kamar da yanda Abu Sufyan ya fadi a lokacin bai musulunta ba, yace al-harbu sijal. Ai yaki haka yake, yau gare mu gobe gare ku. A yakin Badar kun yi fata-fata da kafirai, to a yakin Uhud kuma kafirai sun samu galaba, har sai da aka kashe sama da mutum 70 daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To kaga wannan ai babu izzatul qahari. Da akwai izzatul qahari, to ai da ba rinjaye su ba. Babu izzatul qahari. To babu kuma izzatul imtina. Babu kuma izzatul qadari. A ce duk abin da Annabi da mummune suka ga dama sai ya faru. Babu wannan. Da haka waɗannan nau'o'in izza sun tabbata ga Allah ne subhanahu wataala. Shi yasa babu wani wanda ya kama da izzar Allah subhanahu wataala. Amma dai mummune suna da izza, in sun riko da gaskiya Allah zai taimake su, kuma za su yi galaba akan kafiransu. Allah zai ɗaukaka sunan su, ya kuma dawwamar da kyakkyawan ambato gare su, kamar yanda yanzu gashi muna kyakkyawan ambato akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran mummune da suka gabata. Wa qawlu, da fadin Allah subhanahu wataala an iblis, da Allah hakaito maganin iblis, yace fa bi izzatika. Iblis yayi rantsuwa da izzar Allah. La'ughwiyannahum ajma'in, yace na rantsa da buwayenka ya Allah duk sai na batar da banu Adama. Amma ai an yi togaciya, shi ma yi togaciya, yace illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai zababbun bayinka masu ikhlasi, masu mai da al'amari zuwa gare ka. To mahalli shadi aw inna ayu guda biyu an tabbatar da sifa ta izza ga Allah. Walillahi al'izzatu, Allah yana da izza, ta tabbata ga Allah kenan. Sannan kuma yace fa bi izzatika, ya Allah na yi rantsuwa da izzarka. Duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da sifa ta izza ga Allah subhanahu wataala. To a takaicen takaitawa dai wannan shine abin da zamu karanta yau insha Allah ta'ala a zama ta gaba, sai mu tabbatar da ayoyin da suke tabbatar da sunaye ga Allah da kuma sauran sifofi. Abinda muka faɗi na daidai Allah ka bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana, Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka bamu lafiya da zama lafiya.